This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari, da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mu kanan labarai.
Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba a yammacin kasar Mali a ranar Asabar. Kamar da hukumi da majiyoyin yankin suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa, akalla mutum 18 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen kasa da ke babban birnin kasar India da yammacin ranar Asabar. Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun isa tsakiyar Bukavu, birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, inda suka kwaci iko da ofishin kula da lardin Kivu ta kudu.
To Allah ya kyauta, kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa nau'ikan cutar kumburin gaɓoɓi da ake kira arthritis a Turanci sama da 100 da ke addaban mutane a Afirka.
Idan ka tashi daga barci ka ji wasu gaɓoɓin ka sun riƙe, ba wai kawai tsawon minti 2 ko 3 ba, amma har tsawon minti 30 ko fiye da haka. To wannan alama ce ka sani cewa akwai matsala da kuma kumburin gaɓoɓi.
Sai a biyo mu domin cikakken bayani. Haka kuma muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida, wanda a yau Muhammad Bashir Ladan ya shirya kuma zai gabatar mana daga ƙasar Kamaru. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba a yammacin kasar Mali a ranar Asabar, kamar da hukumi da majiyoyin yankin suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka, kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun mummunar zaftarewar ƙasa da kuma haɗura. Hukumomin ƙasar sun yi ta faɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ka'ida ba, wadda ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 48 biyo bayan zaftarewar ƙasa. Waɗanda abin ya shafa dai 'yan mata ne, ciki har da wadda ke ɗauke da ɗanta a baya. Akalla mutum 18 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar India da yammacin ranar Asabar, yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya, a cewar jami'ai da rahotanni. Taron ibadar Kumbh Mela yana tattaro gumman miliyoyin mabiya addinin Hindu a duk shekara 12 zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin ƙasar, kuma yana da tarihin balawi masu alaƙa da taron, ci har da wanda ya faru a watan da ya gabata, lokacin da aƙalla mutum 30 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kogin Saraswati mai tattare da tarihi. Gaggawa a tashar jiragen ƙasa a New Delhi ta faru ne a ranar Asabar, yayin da jama'a ke ƙoƙarin shiga jirgin ƙasa don zuwa taron da ke gudana, wanda za a kammala a ranar 26 ga watan Fabrairu nan da muke ciki. Dr. Ritu Sazina, mataimakin shugaban asibitin Lok Nayak a New Delhi, ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa zan iya tabbatar da mutuwar mutum 15 a asibiti ba su da wani rauni a fili, yawanci watakila sun mutu daga rashin iskar numfashi ko kuma watakila wani rauni mai tsanani, amma za a tabbatar da haka ne kawai bayan an yi bincike akan gawarwakin. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun isa tsakiyar Bukavu, birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, inda suka kwaci iko da ofishin kula da lardin Kivu ta kudu. Mazauna tsakiyar Bukavu sun yi ta taya yan tawayen M23 murna da sabiyar Lahadin nan, bayan da suka fuskanci tirjiya kaɗan daga dakarun gwamnati, waɗanda da yawa daga cikinsu suka tsere daga dannawa da yan tawayen suka yi a ranar Asabar tare da fararen hula. Shugaba Felix Tshisekedi ya gudanar da taron tsaro wanda ya bayyana cewa har yanzu kasar na rike da Bukavu. Sai dai ba a bayyana wanda ke da iko da birnin ba, amma mazauna birnin sun ce sun ga yadda dakarun gwamnati ke tserewa daga mafi yawan yankunan Bukavu.
To nan ba da jima ba, Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan akwai nau'ikan cutar kumburin gaɓoɓi sama da 100. Nau'in da ya fi zama ruwan dare shi ne arthritis, wanda kimanin mutane miliyan 128 suka kamu da shi a faɗin duniya a shekarar 2019, bisa bayanan hukumar lafiya ta duniya WHO. Arthritis shi kuma shi ne kuma nau'in da ya zama ruwan dare a Afirka. Ga rahoton Vicky Star kan yadda masu fama da cutar da ƙwararru a ƙasar Afirka ta kudu suke shawo kanta.
An gano Helen Gabriel na ɗauke da ciwon sanyin ƙashi a kafaɗinta tun kusan shekaru 4 da suka wuce. Ta ce maganin da take yi na samar da sauƙin raɗaɗin ciwon na mintoci 10 ne kacal.
Ba wani abin da ke taimakawa, to amma yana yin sauƙi da rana domin ina tsaftace wurina, amma fa sannan a hankali. Nakan ɗauki lokaci wurin yin haka. Duk da haka, ina iya lallaɓawa. Na gode wa Allah da ya bani ikon yin hakan. To amma fa idan dare yayi a lokacin kwanciya, lokacin bacci, nan kan ina ɗanɗana kudata, ina shan wuya.
Daya daga cikin manyan cibiyoyin lafiya da ke birnin Cape Town, asibitin Groote Schuur na da ɓangaren kula da masu cutar sanyin ƙashi. Dr. Ayanda Dicelu da ke aiki a asibitin ta bayyana cewa akwai cututtukan sanyi ƙashi iri daban-daban. Ta ce gano cutar da wuri na da mahimmanci kuma zai iya taimakawa a kaucewa da shan gaɓɓai.
Early morning stiffness. So even though you feel stiff.
Idan mutum ya ji yana samun riƙewar gaba ko wasu gaɓoɓi da safe. Idan ka tashi daga barci ka ji wasu gaɓoɓinka sun riƙe. Ba wai kawai tsawon minti 2 ko 3 ba, amma har tsawon minti 30 ko fiye da haka. Kuma hakan na ɗaukar lokaci kafin wurin ya saki. To wannan alama ce, ka sani cewa akwai matsala da kuma kumburin gaɓoɓi.
Dr. Dicelu ta ce cutar sanyin ƙashi da aka fama da ita ce wadda ake ce ma wear and tear da kan shafi mutane 'yan sama da shekaru 50. Ana kiranta da suna osteoarthritis. Ta ce samun kyakkyawan tsarin cin abinci mai kyau na da alfanu, sai kuma motsa jiki.
Musamman ga masu fama da sanyin ƙashin kwankwaso da kuma na gwiwa, akwai buƙatar a ranka motsa tsokar wurin. Saboda idan tsokar wurin ta yi ƙarfi, to hakan zai taimaka wajen daidaita gaɓar.
Ta ƙara da cewa samun kula a cibiyoyin kula da masu cutar sanyin ƙashi shi ma zai taimaka.
Idan suka fara jin ciwon sanyin ƙashin ta babban ɗan yatsa, wanda ka san shi aka fi samu a can, za ka iya tura su ɓangaren da ake kira OT. Za su sama musu kayan jinya na musamman da za su taimaka wa gaɓoɓin.
Ciwon sanyin ƙashi da Gabriel ke fama da shi ya yi ƙamari. To amma Dr. Dicelu ta ce mutane da dama da ke fama da cutar sanyin ƙashi na iya lallaɓawa da cutar ta amfani da magungunan rage zugi da na maganin kumburi irin wanda ake ce steroids da magungunan sanyi. Ta ce kulawa yadda ya dace ya ba wasu marasa lafiya damar motsawa cikin sauƙi har masu hau dutsen Kilimanjaro.
To a gaida Hawwa Sharif da fassara wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da kashi na biyu na labaran duniya.
Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a ranar Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗina kusan 400 waɗanda aka sako da yammacin ranar. Da yammacin ranar Asabar ɗin sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangadinsa na farko a yankin gabas da tsakiya. Zai yi tattaunawa akan shirin tsagaita wuta mai rauni da kuma shirin shugaba Donald Trump akan Gaza. A gana wasa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadin nan. Mutanen uku da aka sako a ranar Asabar dukkansu mazauna yankin Kibbutz Nir Oz ne da ke kudancin Isra'ila. An miƙa mutanen uku duka ga ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross a birnin Khan Yunus da ke Gaza kafin a kwashe su zuwa ga sojojin Isra'ila. A birnin Tel Aviv, ‘yan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen yayin da ake shewa kana mutanen suka sako cikin mota inda aka miƙa su. Wasu turan Afirka ta kudu sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria suna ikirarin cewa gwamnatinsu ta nuna musu wariyar launin fata. Daruran masu zanga-zanga ne suke rike da allena a ranar Asabar da aka rubuta na godewa shugaba Trump tare da nuna wasu sakonni na sukar abin da suke kallon a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa dake nuna wariya a kan tsirarin fararen fata. Da yawa sun fito ne daga al'ummar Afirkana da Trump ya mayar da hankali a kai a cikin wani umarni na zartarwa bako guda da ya gabata wanda ya yanke taimako da tallafi ga gwamnatin Afirka ta Kudu. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogo na cewa ƙarfe 10:11 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Tsango makocin mutum yake ba shi sauyin a dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin yan jarida daga nan VOA sashin Hausa na muryar Amurka. Muhammad Bashir Ladan ne ke gabatar da wannan shiri tare da baki na wannan mako Jibrilla Malam da kuma Dan Juma Yakubu, dukkansu yan jarida ne masu zaman kansu. Malam Jibrilla assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir, muna gaisuwa, muna jin dadi ka ga ce ma wannan shiri naka. To masha Allah, assalamu alaikum.
Madalla, mun gode da yawa Malam Yakubu, kai kuma san da zuwa wannan dandalin yan jarida.
Da farko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farin ciki da gayyatar da kuka yi mini a wannan dandali ta ku ta yan jarida. Na kuma farin ciki na gaishe ku da duk da ku da duk abokan sana.
Madalla, a gurguje zamu shiga wannan shiri namu. Shirin maudu'i na yau zamu tattauna ne akan kasar Kamaru, musamman jawabi na Jajibere da shugaban kasa yayi albarkacin bikin matasa da aka saba yi kowane 11 na watan Fabrairu a kasar Kamaru. Shugaban kasa Paul Biya yayi jawabi inda ya jinjina wa matasa, ya gaishe su, ya kuma nuna musu cewa 100% yana nan tare da su, ya kuma musu wasu alƙawura da suka shafi ayyuka da kuma harkoki irin na siyasa. Shede jawabin shugaban kasan in bai karbu bisa dari kamar yadda aka yi tsammanin ba. Abun da ya sake nan muka ce bari mu ji menene ra'ayin yan jarida kaman ku su kuma kan wannan jawabi na shugaban kasa. Jibrilla Malam, bari na fara daga kai. Menene naka ra'ayi kan wato wasu alƙawura da shugaban kasa yi jima'ana Fulbiya a Jajiberin bikin matasa?
To Malam Bashir, akan maganar da mai kasa ya yi, to mu dai mun gamsu bari bisa dari akan maganar da ya yi, ya ce dai kada wato matasa su ji maganar da ƴan adawa za su jawo su kasu cimma burinsu akan atarar zancen ƙasa.
To amma da hankali a ƙasa ko
insha Allah. To magana kuma da yayi akai batun makarantu, yace an gina makarantu, kuma yayi magana akan cewa matasa yanzu ba lalle bane kowa zai shiga aiki a gwamnati. Mutum zai yi dai, akwai zancen gonaki suna wato aikin gona mana biya.
Hakali ya yi magana kan wato ƴan manoma da kuma mashi.
Insha Allah, a je a yi aikin gona, ba lalle bane kowa zai aiki a aikin gwamnati. Amma matafiya yanzu kowa burin shi ya je aiki a aikin gwamnati. Kowa na so ya gan shi, an gan shi yau gashi a biro yana jin raɓa. Ko ba haka ba? To makasa ya ce kuma matasa kansu wato kar kowa ya je ya yi kan shi a listar electoral, saboda ya yi zaɓe, ya yi rijista a listar electoral, saboda lokacin zaɓe ya yi, kowa ya je ya yi zaɓe in Allah ya yarda. To muna nan 100% a bayan mai ƙasa dai.
Haka ne.
Insha Allah.
To Dan Juma Yakubu, kai me naka ra'ayi kan wannan wato kira da shugaban ƙasa ya yi? Mun san cewa ya nuna matasa kan cewa ba lallai ne duk wani wanda ya yi karatu ya zama cewa aikin gwamnati zai yi ba. Baya da haka kuma ya nuna musu akan cewa dole ne kowa ya wato ya haɗa ya ninki hannun rigansa domin ya dage kan aiki irin na zamani, abin da ya shafi aiki da na'urin ICT, ko kuma a noma da makiyaya waɗanda dai duk nan ya nuna cewa gwamnati tana tsaye da ta tallafawa matasa.
Alhamdulillah, wannan tambayar da kai mini mai gida Bashir, zan baka amsa ya gurgudo. Ha gargashin zuci ina daga cikin matasa wanda a cikin wannan ƙasa tamu ta Kamaru suke amsa kiran da mai ƙasa ya yi musu kullum, amma suna amsa wannan kira domin uba baya kira haƙi zuwa. Amma in dai don mu zo mu yi zaɓi ne, a dinga matsa mai a jikinmu ana shafe mu da shi, to wannan mun fara gajiya. Sukulin da mun yi sukul, dama da muke sukul akwai abin da muka fuskanta, muka zo muka ga cewa akwai waɗanda su suka dauki wannan sukulin ne kamar abin gado ne na iyaye su. Mu ba mu da ƴanci mu shiga wannan sukul, aka ture mu daga can, aka je mu yi aiki na kanmu, mu kikiri aiki, mu yi faskare, mu yi kiwo, mu yi aikin gona. To aikin gonan da muke kokari mu samu me zance mu samu jari mu je mu bude aikin gona, she zama daga mu ne gwamnati take matsa ta tsotsi manmu, mu a bar mu a bushe, domin daga kayan gona ta fara fita ta farko daga no market ta mai ka biya lambo.
To me kasa ya nuna kaman cewa ai gwamnati tana tallafawa duk waɗanda suke yunkurin aiki musamman ta fannin noma da kiwo?
Ana tallafawa ne mai gida ba shi, ba zan yi maka ƙarya ba, ko da an tallafa mini ba zan ji daɗin wannan tallafi ba, saboda ba za a tallafawa mutum goma cikin mutum ɗari ba. A tallafawa mutum goma babu kuma wani lokacin tallafi, shan lokacin zaɓe ne, zaɓe ya gabato, a ce mana mu je mu yi zaɓe, bayan zaɓe ya riga ya zaɓe kansa, saboda a nan ƙasa tamu mun riga mun saba. Kafin ka yi zaɓe ma mu da kanmu mun riga mun san cewa ga abin da yake akwai, saboda ko ci gaba ta ƙasa, ku duba misali, idan ba hanya mai ƙasa ka zaɓa ba, hanyar ƙauyenku ba za a taɓa ba. Idan ba ka zaɓi mai ƙasa ba, ba za a samu kuruwa ba. In ba ka zaɓi mai ƙasa ba, ba za a samu kuɗin lantarki mai kyau ba. Mu yanzu muna so ne mu duba shekara wato ɗaya zuwa 40, muna da kunya mu ce an yi ƙarya, amma da wuya mu ce kuma an yi gaskiya, saboda idonmu na gani, kunyanmu na jiyan mana. Mun yi haƙuri, yau nan tafiya ta fi ƙarfinmu, ƴan uwanmu a cikin duk iyalin da ka shiga nan, in mutum ɗaya bai mutu ba, mutum biyu sun mutu a hanyar baya-baya, wanda kowa ya bar gidansu, ya bar ƙauyensu, ya bar garinsu.
Kana nufin ƴanci rani wanda suke tafiya ta barauniyar hanya kenan?
ƴanci dole ka sati, dole ka nemi tafiya barauniyar hanya, domin baka san gaba ne ya fi sauƙi ko baya ne ya fi sauƙi ba.
To bari mu ji Ma'an Jibrila, shugaban ƙasa ya lallaya magana kan ƴanci rani masu tafiya ta barauniyar hanyar nan, amma kuwa ya nuna cewa ya fahimce su ƙara haƙuri. Wannan ya nuna cewa akwai ɗan tattali ko ce wasu matakai da gwamnati take ɗauka ko take ƙoƙarin ta ɗauka domin hana su wa'annan masu tafiya tirani in ta wannan hanya.
Wato ƴan zuwa tirani su ne ba su yarda da tsarin mai ƙasa ya ƙasa ba. Kun fahimta? Wato mai ƙasa da tsari a kan matasa. To matashi da yake bai da haƙuri, ka san sauri na so a gan shi ya so ya samu kuɗi. Ka fahimta? Shi sa kowa shi ya kama hanyar tirani, ka gan su ba su haƙuri su shiga shaye, ko ba gaba a bacin an gina makarantu, an ce su je su yi karatu, an ba su dama ku je ku yi gona, an ba su dama su yi kasuwa, ko ba gaba an gina makarantu da yawa. To amma matashi bai da haƙuri, shi yana so yau ya shiga. Yau shiga kani kanti gobe na su gan shi ya yi kuɗi.
Ba zai fita makaranta
ko ya yana su ya gan shi ya yi kuɗi. Kuma lallai duniya na so haƙuri. Wato da kaɗan kaɗan ake gina har a zo ya gini. To amma samarin duk yanzu su ne maganar su a wai mai ƙasa ya juma mulki, mai ƙasa juma mulki, futa mai ƙasa na aiki.
To mai ƙasan ya ce kada matasan in su amsa kiran waɗanda suke cewa a zo maza-maza a ga ko ta wata hanya ko wace dabara a bi domin a ka da shi. Me yana ka ra'ayi a kai?
A ban ji da kyau ba.
Mai ƙasa ya yi kira ai inda ya ce kada matasa su amsa kiran waɗannan ƴan adawa masu ce ko ta wace hanya a ji a bi domin ya zama na cewa an sanja wato ya zama ba shi ba ne kuma a mulki in aiko.
A komai ya kai shi zai kuma cin mulki.
To ai shi bai fito ya ce muku zai tsaya takara.
A ya riga ya fara so biyu so ku cewa zai tsaya takara.
Shugaban majalisa shi ya zo ya faɗi wannan amma ba tare da cewa ai CPDM ta tsaya ta yi wani congress.
CPDM sun fito suka ce mai ƙasa bai fito. To yayi magana ba.
Yawwa.
To amma yayi magana a hikima ai.
Wato kana nufi a cikin kule da ya
sanar da shi. Insha Allah. Kuma ICPN su mutukan su fatan su sun san cewa zai fito.
Yakubu Dan Juma, to ya kafa yin ci wannan batun zabe, don ka san a shekarar zabe muke shekara 2025 mun san cewa za a yi zabe takarar shugaban kasa ko duk da dai bai riga ya fito ya ce gashi ya tsaya ba, mun san cewa yan jam'iyyar sa dewa sun yi kira, musamman shi shugaban majalisa Kabaye Yogge Jibril ya nuna cewa su kan suna bayan shugaban kasa Paul Biya ya tsaya takara.
Da farko mai gida Bashir, dama mun saba da irin wannan tafiya, mu wanda ake kira matasa yanzu mu ne a wata kasa ake kiran su koma ritaya saboda sun riga sun yi aiki sun gaji. Mu ne aka haife mu, wannan mai kasa yake hawa kujera, ya dauki kujera ake mana alƙawari muka yi sukulun da muka fito, yanzu na sha da shekara 40, inda a ce daidai ne mu mun yi ka wannan tambaya, mun da muka fi shekara 40 yanzu wani alƙawari ne game da mu, inda kai ne ka bude kamfanya za ka dauke mu maka aiki, shekara nawa za mu yi maka aiki fi sabilillahi, a ce mai gida ya zo wato saurayi wanda yake kuruce mu ake bukata, shekara nawa za mu zo mu aiki a ce mana mu koma ritaya, ban yadda da cewa kai da mai kasa karfi da yaji ba, saboda wannan ba shi ne tunani daidai ba, a bi ta hanyar demokradiyya, to ban yadda a kai da shi ba, to ina ne demokradiyya? Babu wani zabe, babu wani wanda zai fito abokin adawa a ce an san shi ba CPDM ba, da kaki da kaso do daga zabe shi, wannan shine na farko. Na biyu kuma magana yanda Jibril yace an fito an faɗi magana a dungule, wannan mun sani an riga an bude dungule da kuruciya ma ya aka kare da jin dadin sarauta balantana an tsufa, mu dai abin da muke so ɗaya ne, kada a yi yaƙi ko inda ake yaƙi ma a sauke hankali, kowa na son sanji, amma abin da muke so mu sani yanzu gaba ne tafi mana kusa ko baya, saboda mu san inda muke nausa, ƴan uwanmu da suke zuwa mutuwa a wancan bangare su yi haƙuri kamar da mu ma muka yi haƙuri muke jira, amma komai na nuna cewa idan masu haƙuri goma kowane shekara in ya zama na kana manta dole ka tafi, ba ba mu da abin da za mu ba mai iyali, ba abin da za mu ba mai iyaye.
Ta wannan sungullar zaɓen idan muka manta ba, da yake mun zo ƙarshen shiri, ya kawo mana wato ya tada batun ƙabilanci kuma a cikin ƙasar Kamaru, kwanan nan ana yawan maganan ƙabilanci, zaka ci garfawa sun ce a gashi nan su a shirye suke ko ta wace hanya a yi, wayancan ƴan ƙabilun shugaban ƙasa wato su Fangbiti Bulun nan su kuma sun nuna duk yadda za a bi domin su garke wannan mulkin in su kuma za su yi, to mutanen arewa su ma sun yi nasu, ya za a ce kungiya inda suka nuna cewa ko ta wace hanya suna so mulki ya koma arewa a cikin second 30. Mallam Jibril, me za a iya faɗa mana kan wannan batun kabilanci?
Ai garfa su suke tare da wannan zancin batun kabilanci, mutane MRC su suke tarwa, ai mu CPDM kwanakin bayan da aka yi tashi hankali a can ƙauyen arewan Kamaru, har minista Mwatangandi ya haura
can,
aka cunkusa mai matasa wani mummunar ra'ayi, to ai a Tangandi ya je ya gyara komai ya kyawai, ministan cikin gida kuma kaga shi ta wancan gefe, amma shi mai kasa ya tura, kaga zancen kabilanci ne ko su suke tara wannan?
To dan Juma Yakubu, kan kabilanci
ko abin da muke son mu duba kan kabilanci da garfawa wanda ake ce suna masu tada hankali da kabilan mai kasa, suwaye suka fi aiki a kasa, wanda suka fi aiki a kasa a duba su, idan kuma aka duba wanda aka kama su aka daure su a batun juye-juye na batun sata na arzikin kasa, suwa aka fi kama a gulle a nan daga mana magana.
Masu sauraro, kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau, kun ji bakin namu Dan Juma Yakubu da kuma Jibril Malam waɗanda muka tattauna da su, mun san cewa kun ji daɗin wannan shiri, duk da dai bai kare ba dole ne mu tsayar haka. Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar da wannan shiri daga sashen Hausa na muryar Amurka, na ce da ku mu huta lafiya.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan, yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aika mana ta email. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, yace mun ji an ce gwamnatin mu ta jihar Neja za ta sayar da abinci akan farashi mai sauki ga talakawan jihar tamu domin samu sukunin yin azumi, to fata dai shine Allah ya sa waɗanda za a yi domin su sa amfana. Sai kuma sako na gaba da ya fito daga Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, suka ce fatan alkhairi ga BOA Hausa, suka ce sake korar bakin haurayen Air India sama da 100 zuwa gida da gwamnatin Amurka ta bai zo man da abin mamaki ba,
dama masu iya magana sun ce kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma guntun gatarinka ya fi sarika bani. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Ismail Agnes, malam fatuwar mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce Allah ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Ya ce na yi wannan addu'a ne saboda addu'a ita ce takobin mumini. Sai mu ce amin. Saƙon na gaba ya fito da kuma da Aliyu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka, tare da Sunusu Maɗatai da magaran da haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Cholimi Galaba. Suka ce VOA Hausa taron sasanta rikicin Ukraine da Rasha da ke gudana a ƙasar Saudiya, muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya VOA Hausa, mun gode. Saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne shi ma da ya fito daga Sunusu Maɗatai da magaran da Isuhu Maƙiyar Maɗatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indi Kazawai. Suka ce salam ganin yadda al'ummar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo musamman fararen hula ke shiga cikin mawuyacin yanayi sakamakon artabin da ake sha tsakanin dakarun gwamnatin ƙasarsu da 'yan tawayen M23 masu samun tallafin ƙawayensu dakarun Rwanda. Yasa daga nan jamhuriyar Nijar muke fatan Allah ya kawo musu mafita. Amin summa amin. Saƙo na gaba shi ma ya fito daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusu Maɗatai daga jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar. Suka ce a gaskiya dai za mu iya cewa wannan taron ƙasa da yake gudana yanzu haka a babban birnin Yamai na ƙasar mu ta Nijar ya mai da hankali kan al'ummar Nijar na birni da ƙauyuka, don haka muna kira ga wakilan da aka ɗora nauyin jama'ar Nijar da su yi mana abin da suka dace da ƙasar mu ta Nijar. Yana da kyau su cire siyasa da san kai a cikin wannan al'amarin. Allah ya sa a fara taro lafiya kuma a ƙare lafiya. Allahumma amin summa amin. To ƙarshen saƙon kenan. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a taƙaice.
Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin ƙasar Mali a ranar Asabar, kamar da hukumomi da majiyoyin yankin suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka, kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun mummunar zaftarewar ƙasa da kuma haɗura. Hukumomin ƙasar sun yi ta faɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, wadda ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Aƙalla mutum 18 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar Indiya da yammacin ranar Asabar, yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya, a cewar jami'ai da rahotanni. Taron ibada Kumbh Mela yana tattaro gumman miliyoyin mabiya addinin Hindu a duk shekara 12 zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin ƙasar, kuma yana da tarihin bala'o'i masu alaƙa da taron, ci har da wanda ya faru a watan da ya gabata. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun isa tsakiyar Bukavu, birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, inda suka kwace iko da ofishin kula da lardin Kivu ta Kudu. Mazauna tsakiyar Bukavu sun yi ta taya 'yan tawayen M23 murna da sabiyar Lahadin nan, bayan da suka fuskanci turjiya kaɗan daga dakarun gwamnati, waɗanda da yawa daga cikinsu suka tsere daga dannawar da 'yan tawayen suka yi a ranar Asabar tare da fararen hula. Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a ranar Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗina kusan 400 waɗanda aka sako da yammacin ranar. Da yammacin ranar Asabar ɗin, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangadinsa na farko a yankin gabas da tsakiya. Zai yi tattaunawa akan shirin tsagaita wuta mai rauni da kuma shirin shugaba Donald Trump akan Gaza. A gana wasa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadin nan.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima a dare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kallabi idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Ayuba Sala mai siminti Gumel da amaryarsa Hafsat Ibrahim, waɗanda aka ɗaura aurensu jiya Asabar a birnin Gumel. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, saiwa da ta hada shirin tare da bada umarni fiyo na umayinan dudu har ma da injiniyan mu na yau Mr. Santo Alsantos daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel da ke cewa assalamu alaikum.